Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum daga jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashin Gumayel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji irin asarar da aka tafka bana a jamhuriyar Nijar sakamakon ambaliyar ruwa da kuma tsatsauran matakin da gwamnatin jihar Niger ta dauka na rage cinkoso a gefen hanya a cikin garin Mina wanda zai shafi sufurin manyan motoci. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya, shirin da ke fadakar da al'umma kan matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar yawan hadura kan hanyoyi, sai kuma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Nijar wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarin.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya bude wuta a wani wajen ibada a birnin. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi kafafen labarai da yaɗa ƙiyayya wadda ta yi sanadiyar kai harin tare da aika ababen fashewa ga manyan 'yan siyasa masu sukan lamirin shugaban ƙasan. Abokan hamayyar Trump na siyasa sun zarge shi da raba kawunan Amurkawa saboda irin kalaman da yake yawan yi kan 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat da maduku 'yanda suka nuna rashin amincewarsu da yadda yake gudanar da mulkinsa. Trump ya bayyana mummunan harin da aka kai ranar Asabar a birnin Pittsburgh da ya kashe masu bauta mutum 11 ya kuma raunata wasu 6. Ya ce wannan mummunan harin ƙiyayya hari ne akan duk bil'adama, dole sai an yi aiki tare domin fitar da irin wannan ƙiyayya daga duniyan nan. Cesar Sayoc, mutumin da ake zargi da aika sakonni 13 masu dauke da bambamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump, yana da jerin sunayen mutane sama da 100 da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka. Kafafen labaran Amurka na cewa jami'ai sun yi imanin cewa Sayoc yana aika sakonnin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa, wanda kafar labarai ta NBC ta ce ciki har da 'yan jarida da 'yan wasan nishadantarwa lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata. Ana zarginsa da aika sakonnin bambamai ga mutanen da suka hada da tsohon shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden, wanda ake kira tsammanin zai yi takara a zaben shekara ta 2020, da kuma tsohuwar abokiyar hamayyar Trump a zaben shekara ta 2016 Hillary Clinton, da tsaffin manyan jami'an tsaro guda biyu. Sayoc, mai shekaru 56 a duniya, jiya Litinin a karon farko ya bayyana gaban kotu a Miami ta jihar Florida. Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani dare daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku dauke da mutum 189 cikinsa, mintoci 13 bayan tasowarsa daga babban birnin Jakarta. Mai magana da yawon kamfanin jiragen Lion, Sutopo Purwo Nugroho, ya kafe hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na Twitter, wanda ya hada da fasassun wayoyin hannu da littattafai da jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda masu aikin kai ceto suka kwaso daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin jirgin akwai yaro ɗaya da kuma jarirai guda biyu. Hukumar kai agajin gaggawa ta aika da ƙwararrun masu ninkaya domin su nemi gangar jirgin da ya fada arewa da tsibirin Java. Jirgin da ya nutse cikin teku kusan mita 30 zuwa 35 a ƙarƙashin ruwa. Jami'an aikin ceto sun ce sun samu wasu sassan jikin mutane a 10 kilomita 15 daga inda jirgin ya fadi. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron ƙasar Kamaru na kaiwa masu fita tituna suna zanga-zanga nuna rashin amincewa da zaben 7 ga watan Oktoba hari, domin kare kansu daga duka ko kamun masu zanga-zangar sun ɗauki saƙonsu zuwa makarantu da wuraren ibada. Abinda masu zanga-zangar na nare waƙar da ke cewa shugaban ƴan adawa Morris Kamto shine ya lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 7 ga watan Oktoba, kuma kamata ya dan shugaban ƙasa Paul Biya miƙa masa mulki. Yawan jami'an ƴan sandan da aka aika shine yasa masu zanga-zangar suka dakatar da yin wakar su cikin jami'ar. Jami'ai dai sun ce Biya ya lashe zaben da kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Mai biye masa shine Kamto, wanda ya samu kashi 14 na ƙuri'un. Jami'in adawa dai sun zargi jami'iya mai mulki da tafka magudi a zaben. Daga ƙarshe, shugaban ƙasar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya gana da manyan 'yan kasuwa jiya Litinin a wani yunkuri nuna al'umma ƙasarsa cewa gwamnati za ta iya shawo kan matsalar tattalin arzikin ƙasar da ke tangal-tangal. Amma ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar ya bayyana rashin tabbas akan kuɗaɗen da aka samar da kuma kuɗaɗen da ake amfani da su, wanda ba zai iya sa tattalin arzikin ƙasar ya farfaɗo ba. Da yake ganawa da manyan 'yan kasuwa a fadarsa, shugaba Mnangagwa ya ce gwamnatin suna aiki ba tare ba dare ba rana don farfaɗo da tattalin arzikin.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To madalla, bari mu bude taskar rahotanninmu a jamhuriyar Nijar, inda aka fitar da rahoton irin asarar da aka tafka bana sakamakon ambaliyar ruwa da ya shafi sama da mutane 200,000, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Mamman Bako ya aiko mana.
Daidai raskona ta fito a jamhuriyar Nijar na kididdigar waɗanda itila'in ruwan sama da aka makaka kamar da bakin ƙwarya a ƙasar a wannan shekarar ta bana suka rutsa da su, inda mutane 208,416 ɓannar ruwar ta shafa, yayin da mutane 45 suka rasu. Kuma yankunan yamma da kudu maso gabascin jamhuriyar Nijar ne ambaliyar ruwa ta wannan shekara ta fi shafuwa. Gidaje sama da 17,389 sun fadi, yayin da dabbobi 34,429 suka mutu. Abinda ya sa kungiyoyin farar kula da na kare haƙƙin ɗan adam daban-daban na ƙasar ke ci gaba ga kira ga gwamnatin ƙasar da abokan hulɗarta da su agazawa waɗanda ambaliyar ruwan bana ta rutsa da su. Kamar yadda Suleiman Sa'ado, ɗaya daga cikin membobin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na birnin Gwani, yake ce
saboda lalle bana kowa ya san an samu matsaloli bisa ga ruwan sama. Wasu sun yi hasarar gidaje, wasu sun yi hasarar hamma, mutane Allah ya mutu cikin wannan tahiya. Gwamnati ta yi iyakar nata kokarin ta sa an yi kididdiga, an yi komai, an yi raskona, an yi tutalkin mutane da suka samu wata matsala tsakanin faduwar gidaje da hasarar rayuka da hasarar dukiya ta bisa shi da sauransu, duka an yi kididdiga. Yanzu gwamnati ita ana nan ana tunkarata akan abun zai shigo insha Allah rabbuna. Abun da muke so mutane dai su yi hakuri, Allah ya so za a cimma ƙarshen wannan al'amari. Za a yi biya mutane bukatocin su daga gaba ɗan, muna za a yi gwargwado insha Allah rabbuna. Muna bi abun saboda kwadar Allah za a ci nasara.
A yankin Agadez dake arewacin ƙasar, hukumomin jamhuriyar Nijar sun tallafa ma jama'a da dama waɗanda matsalar ambaliyar ruwa ta shafa a wannan shekara, inda aka ba su kayayyaki da dama da suka hada da kayayyakin abinci da magunguna da ababen rufa da tantuna na shiga da sauran abubuwa. Yankin Dabaga na jihar Agadez bai tsira ba daga wannan matsalar ta ambaliyar ruwa, kasancewar abinci da hilayen noma da dabbobi da gidaje dukkansu sun salwanta. Abinda yasa magabatan al'umma ke ci gaba da kira ga hukumomi da suwa jama'ar da ke cikin wannan matsalar kallo da idanun basira, kamar yadda Malam Ahmed Agali, magajin garin Dabaga a jihar Agadez, ke cewa
akwai rijiyoyin da yake sun lalace sun kai 47,000, akwai garaken da yake ba a yi aiki cikin su don kasar su ta tahi. Abinda ya tahi ya kai hektar 456, akwai kananan busashe wanda ya kai 322 wanda suka tahi. Kasuwan nan da gare mu ta Dabaga guda ce, ita ma ruwa sun shige ta, sun mata banna, tun da shago 35 sun fadi. Abincin da yake cikin su ya kai wajen ton kusan 40, wannan duka abinci ya lalace, wanda mutanen nan suke saidawa shi ma ya lalace. Banci haka nan akwai mutum 170 da dai wannan ba su da wurin shiga. Don haka nan muna kira da hukumar mu kawo taimako da gaugawa ga mutanen nan, sirtu mutanen da yake yau ba su da wurin shiga.
Hukumomin jamhuriyar Nijar da kungiyoyi daban-daban na cikin gida da na kasashen waje da ke kasar ko da ke hulɗa da ita sun sha alwashin ci gaba da taimakawa waɗanda wannan matsalar ta ambaliyar bana ta shafa. Haruna Mamman Bako. Agwan birnin Gwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanne, jamhuriyar Niger.
Madalla a jihar Niger Nigeria kuma gwamnati sai jihar Niger inda gwamnati ta sanar da cewa daga yau Talata ta hana manyan motoci da kon kaya da na daukar man fetur ratsa mina babban birnin jihar daga karfe 6 na safe har zuwa 10 na dare. Wakilin Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta dauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen cinkoson ababen hawa a cikin garin na Mina, kasancewar a yanzu mafi yawan manyan motocin dakon kaya da ke fitowa daga kudu maso yammacin Najeriya zuwa arewacin Najeriya sai sun ratsa birnin na Mina a sakamakon lalacewar sauran hanyoyin da ake amfani da su. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello, wanda ya nuna bacin rai matuka a sakamakon lalacewar hanyoyin motar, ya ci daukar kaya fiye da kima daga manyan motocin dakon kayan ya haddasa hakan.
Muna kashe kudi muna gyara yana lalacewa. Fela da muka sani a tari a Najeriya tun baya ba suna daukan mai lita 33 ko kuma ton 30 ko ina a duniya haka, ko ina ko na doka, kuma ko na doka. Amma saboda Allah ya yi wa 'yan Najeriya muna ganin mafi ƙarfin mai doka a hankali suka rika ƙara suka fara dokan 35,000 suka zo 70. Babu titi a Najeriya zai dauke nauyin lita 70,000, babu da zai fashe ba.
To amma shugaban kungiyar direbobin motocin sufuri na jihar Niger Alhaji Garba Musa Bala ya ce ba su da ja da gwamnati akan wannan doka. To amma ya kamata a ba su wa'adin akalla kwanaki 3 kafin a fara zartar da dokar, kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula.
Doka na gwamnati idan gwamnati ta ga dama kowane lokaci tana iya sa doka, amma yana da kyau a matsayin gwamnati na jama'a a least ta bada 3 days saboda masu motoci manya-manya ba mutanen Mina ba ne kawai, mutane kasa-kasa suka yi fito su wuce. Inda mu muna hulɗa da jama'a kuma heavy truck suna ƙarƙashin mu ne duka. Da sai mu sanar da su, mu sanar da jihohin da ke kusa da nisa, saboda in za su biyo kada su biyo da rana ko kuma su biyo hanyar da ke shafi cikin garin na cikin Minara. Kaga an yi ta musu da haƙƙinsu ba sai mutum ya zo nan kamar gobe yanzu doka zai fara. Ba mu samu wannan mu bar labarin ba sai yanzu.
A yanzu dai kusan dukkanin hanyoyin mota da suka ratsa jihar Niger sun fita hayyacinsu, al'amarin da ke haddasa asarar dukiyoyi da ma rayukan jama'a a sakamakon haɗurran da ake samu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu zamani ya canja, suna
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC inda goma a nan Washington ke cewa karfe 3 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba.
Dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na Dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka ji a rahotannin mu, hukumomi a jihar Niger sun fara daukar matakan hana manyan motoci daukar kaya fiye da kima, lamarin da ke haddasa lalacewar hanyoyin jihar cikin sauri. Sai dai masana na ganin akwai dalilai da dama da suke sa ba a kula da manyan motoci masu daukar kaya fiye da kimar, ciki har da rashin jami'ai da za su kula da hakan da kuma rashin bambance ayyukan hukumomi masu kula da motoci da hanya. Hiran wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da bakonmu Alhaji Bello Muhammadu Babura, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO, ta mai da hankali ne akan wannan batun, inda Mahmud Kwari ya fara masa tambaya kamar haka.
Kenan kamar gwamnatoci ba su yi nazarin dokokin da suka kafa waɗannan hukumomi ba kafin su haifar da wasu?
Wallahi ni a fahimta ta haka ne maganar, domin da an tsaya an dubi cewa to rosabti an kafa ta domin taime, domin ta tabbatar da haurimin ta tsaya ne akan hanyoyi na gwamnatin tarayya ko kuma hada ga wato hanyoyin gwamnatin jihohi. To kaga wannan an samu matsaya tun daga farko, biya o ya san inda zai tsaya, ba zai shiga hanyar gwamnatin tarayya ba, zai tsaya akan hanyar jihohin ta. Haka kuma shi fidar rosabti da tsaka hanyar jihohi, su kuma polis a ce shikenan ko ya hawa ko ina da jiha da fidar in kun ga wani abu da ku iya rahoton
ko da yake ku baiwa BIO ko kuma ya danganta ga waye kuke kusa da
kware da gaske. To a ce akwai wannan tsarin da abubuwan za su gudana yanda ya kamata. Yanzu kaga kamar rosafti ga misali, su ce za su tabbatar da duk motar ta dauko kaya, ta dauko kayan da bai wuce mizani ba. To a ce tana da ta kafa gurare daban-daban na auna kaya, way bridges, a ce tana da toll gate ta ware saboda tabbatar da cewa idan wani abu ya faru daga wannan gate zuwa gate za a sani, da kuma a tabbatar da cewa ana samun kuɗin shiga anan wanda ya ishe su zuwa isa su zauna su yi amfani da shi in duk shekara maimakon su tsaya ana suna fama akan abin da gwamnati za ta bazo. Haka kuma kamar irin masu sa wayoyi na communication ɗin nan, fiber optic ɗin nan, in za su yi a ce su ya kamata su sani da su a ciki, kuma a ce suna da wani tsari da suke haɗuwa tsakanin su da kamar ma'aikatar ayyuka da ita take yin hanya, su ma a ce a cikin su akwai ƙwararru wanda suka san wace hanya mai kamata, a ce suna da updated census ko da yaushe, traffic census,
akwai alƙalima na
hanya,
yawan ababen hawa da suke kai ko
hanya, a ce suna da wannan suro safety ko da yaushe, kamata a ce suna da wannan ko da yaushe, so a ce sun haɗu da ma'aikatar ayyuka in za a yi hanya. Yanzu ga misali a ce hanya ne take tahowa daga Lagos zuwa nan a shekara tana ɗaukan motoci miliyan 5, kuna suna ɗana ce da kaya can miliyan 700 ko 1000 ko biliyan ɗaya samsin wannan kamar wannan. Kaga an san wace hanya ya kamata a yi mai ƙarfin me, wace za ta shekara nawa, to a ce su suna da alaƙa da Ministry of Works and Road Safety, a ce su in an taya sai a shigo. Haka kuma Center of Organization of Nigeria da suke shigo da spare parts na motoci da abubuwa daban-daban, a ce suna da wata alaƙa tsakaninsu, su ma su tabbatar cewa abubuwan da ake gwada su masu college ne amma
tayoyi
da makamantansu. Ka je sayan wani abu sai a ce maka a baka Belgium ko ka a baka sabo, sai ka je kudin Belgium ya fi kudin sabo yawa. To waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati tana da wani tsari wanda waɗannan abubuwan za a kula da su sosai, kuma a tabbatar cewa abubuwan da ake so su yake faruwa.
Amma Alhaji Bello, wai waɗannan abubuwan da kake faɗa, wani lokacin da VIO ne kawai suke aikace-aikacen kula da hanyoyin nan da ababen hawa, kula da waɗannan abubuwan?
Kamar yadda ke gaya maka, a wannan lokaci ba a yi abu da yawa, yanzu an ce in dambo yawa ba ya jin mai, amma duk da haka ana ƙoƙari. Idan ka zo mana da mota da wani abu da ya lalace mata za mu gani, in mun gani kuma akwai gyaran da in ka zo mana da shi ba za ma mu ba ka tafi ko ina ba anan za ka yi
a wurinku,
eh a wajenmu, kamar irin gyaran birki da fitila, a ce fitila ka bata shi, to in ka same ka a wajenmu za ka yi ba za ka je ko ina ba, har workshop gare mu anan, workshop gare mu guda da ma'aikata, to wannan gyaran kai zan anan zaka yi ba zaka je ko
ina sai kun tabbatar yayi
a sauran gyaraki ne wanda ko sabarin ya kare ko wani abu zamu tura ka sai ka je kai sannan ka je kai ka zo ka nuna mana mu tabbatar kai sannan ka tafi ta wannan lokaci abubuwa ba sai yawa ba kayan da ake soyowa daga waje ake shigo da su masu kwalici ne amma yanzu kaga yadda abu ne ke faruwa ka je za a ce maka original ko fa sai nasa original ko ba original ba babu kuma hujja za ta sa gwan ta bari a dinga wannan tunda mai standard organization of Nigeria kamata ya ce ba wani magana original ko wace kaya da specification nata na abubuwan da ke bukata duk abu da ka sani muna da specification ne ka abin da kamata yi a samu
abin
suna to amma ana samu an samu matsala wani abun ba ya faruwa to kaga wannan abubuwa ne wanda ake federal resolution tana ciki da ita ake komai tabbatar da wannan abubuwa ana yanzu
barum jaburki anan sai kuma sabon mako amma jajin wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da bakon namu Bello Muhammad Babura da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to a gaida baba yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Jamhuriyar Niger a wannan mako.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa dubban masu fasa kwabrin iskar gas daga Niger zuwa Nigeria ta cika sakamakon wani binciken da aka aiwatar daga matatar Soraz zuwa Maradi kamar yadda daraktan matatar ya bada shawara akai a can farko ana ta mamakin yadda bukatun jama'ar Maradi ke ta karuwa a wannan fanni amma kuma daga bisani aka fahimci cewa wasu ne ke shigar da iskar gas din zuwa Nigeria a boye jaridar Independent Police na cewa gundumar tera ta yankin Tilaberi ta fada cikin yanayin tabarbarewar karatun yan mata kamar yadda wasu rahotanni suka ce yan mata akalla 130 ne suka yi watsi da harkar karatu a cikin dan kankanan lokaci matsalar da ake dangantawa da rashin masauki yayin da a wasu kauyukan uwaye kan hana ƴaƴansu zuwa neman ilimi don gudun kada su dauki cikin shege jaridar Le Closion na cewa a gundumar Ayoruma an shiga cikin wani hali makamancin wannan inda matsalar tsaron da ake huskanta ta tilastawa ƴan mata yin hijira don gudun fadawa hannun ƴan bindigar da ke cin karansu ba babbaka akan iyakar Nijar da Mali kamar yadda wata ɗaliba Salamatu ta bayyana wa jaridar cewa akan idanta ƴan bindiga suka bindige danginta kimanin mutum 17 a harin da suka kai a watan Mayu da ya gabata jaridar Lebanon ta tabo batun kudaden diyar da gwamnatin Niger ta yi alkawalin baiwa daruruwan yaran da gurbataccen ruwan kamfanin SNA ya na kasa a tsakanin 1985 zuwa shekarar 2000 a tsibirin Maradi bayan da wani dan majalisar yankin Sani Atiya ya so jin inda aka kwana akan wannan batu jaridar ta ce gwamnatin PNDS ta ke son amfani da wannan hanya da nufin samarwa dan majalisar farin jini a wurin talakawan da abin ya shafa domin wasu bayanai na cewa nan ba da jimawa ba wannan dan siyasa zai canza sheka zuwa jam'iyyar mai mulki mu cike sharhin da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito cewa ana ci gaba da samun yawaitar kamfanonin inshora a nan Niger musamman a Yamai inda duk kwanar da ka shiga za ga ofishin kamfanin inshora sai dai abin damuwar jama'ar shine har yanzu an kasa kawo karshen jan kafar da ake huskanta wajen biyan diyar mutanen da suka yi hatsarin mota Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kai madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare ku kai ku mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai magana Hamisu Makawo na garin Maiya jihar Dakoro jamhuriyar Niger.
ra'ayina shine da Allah dan annabi jama'ar Najeriya musamman tsohon Najeriya wadanda aka yi da yan shi'a bai dace ba tunda aqida kowane ya kamata a bar shi da makaradiyar ce da ya aqida shi ba tare da an takura mai ba
mai magana hannun ka dan labuwa daga nan ka dan labuwa tsar da fa da muriyar Niger gaskiya gwamnati Niger yanzun guduma ya da yanzun ka dan labuwa ara da duda ya ba ta musu amfani su na gona ko domin haka abubu a gani tun yanzu a kawo musu tallafi kuma a kawo musu taimako Allah ya sa mun san gona yana zuwa
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai magana Sufiyanu Gumal Zangon Daura ina so da Allah ku ba ni dama in kira ga shugaban LOC na kungiyar da ta sa gasar kwallon kafa na cin kofin ma shugaban kasa Muhammadu Buhari na Daura Emirates akan koken da kungiyar kwallon kafa ta FC a shafa zango ta kai aka ki amsa akan kurakuran da aka tafka mata to dan haka nake kira ga shugaban wannan kungiya LOC Sani Abu Dauda Daura wanda aka fi sani da Sani Mai cewar kofin Buhari an ce kofi ne na adalci saboda haka duk wanda yayi koke za a saurari kokensa kuma wannan kungiya ta FC a shafa an mata ba daidai ba ta fannoni daban-daban a cikin wannan wasa kuma ta rubuto koke an ki karbar wannan koke dan haka shi wannan magatakarda da muka kai wa yake karba tsakani da Allah ya mana kuskure ya mana ba daidai ba dan haka muke kira ga shugaban kungiyar Alhaji Sani Abu Dauda Daura da ya kamata ku dubi wannan al'amarin da idan basira ku yi adalci rishin amsar wannan koke to ya nuna cewar babu adalci a cikin wannan gasa ta shugaban kasa ta wasan kwallon kafa ta Daura Emirates da ake bugawa
bayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai
To a takaice yau talata shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump za su ziyarci birnin Pittsburgh kwanaki uku bayan da wani dan bindiga ya bude wuta a wajen wani ibada a birnin. Trump da jami'an gwamnatinsa sun zargi kafafen labarai da yaɗa ƙiyayya wadda ta yi sanadiyar kai harin tare da aika ababen fashewa ga manyan 'yan siyasa masu sukan lamirin shugaban ƙasa. Abokan hamayyar Trump na siyasa sun zarge shi da raba kawunan Amurkawa saboda irin kalaman da yake wani akan 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat da ma duk waɗanda suka nuna rashin amincewa akan yadda yake gudanar da mulkinsa. Cesar Sayoc, mutumin da ake zargi da aika sakonni 13 dauke da mabmai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Donald Trump, yana da jerin sunayen mutane sama da 100 da yake shirin aunawa a cewar jami'an Amurka. Kafafen labaran Amurka na cewa jami'ai sun yi imanin cewa Sayoc yana aika sakonnin ne zuwa ga mutanen da ke cikin jerin sunayensa. Wanda kafar labarai ta NBC ta ce ciki har da 'yan jarida da 'yan wasan nishadantarwa lokacin da aka kama shi a makon da ya gabata. Hukumomi a kasar Indonesia sun ce sun fara cire tsammanin samun wani da rai cikin mutanen da ke cikin jirgin saman da ya fada cikin teku dauke da mutum 189 cikinsa mintoci 13 bayan ta huso wasu daga babban birnin Jakarta.
To a gaske ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirin baki daya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri cike hada noma tushen arziki shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsoho sana'a kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Safilu Hashim Gumel da ya karanto labarai da Salma Abu da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na Darren Smith alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.